أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحج للحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال نعم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا سكتي كونوا هودا كزمو يهودو akan aqidar yahudanci aw nasara ko kuma ku zamo akan wato tafarki na nasara ta tadu wato sai ku shiryatu zuwa ga alkhairi ku isu zuwa ga abin da shine daidai shine arziki wannan kuwa anan wajin ijazi akai ijazi akai bil hazafi da shafewa ma'ana su yahudu sune suka ce kunu hudan ku zamo yahudu ta hata dutse ya zama kun shirye fi zuwa ga abin da shi ne daidai. Yauwa, su kuma nasara su ma suka ce kunu nasara ta hata dutse, wanda kowanne a cikinsu yana da awar aƙida su cewa ita ce aƙida ta gaskiya. Shi ne Allah ya ce kullum ka gaya musu ya Rasulallah bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa, bari dai mu za mu bi wato tafarkin nan na annabi Ibrahim hanifa, wanda yake makarkaci daga dukkanin wani addini zuwa ga addini wanda yake mikakke shi ne addinin musulunci. Wa ma kana al mushriki, shi kuma annabi Ibrahim bai zamo daga cikin mushrikai ba. Na'am. Amanna billahi, ku ce ai mun ba da gaskiya da Allah, wa ma unzila ilaina, da abinda aka saukar zuwa gare ni. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce, hadisi Imam al-Bukhari, yake cewa wato su ahlul kitabi kanu yaqra'una at-taurata bil ibraniyyati, sun kasance suna karanta at-taura da ibraniyanci. Wa yafassiruna hali ahlul islam bil arabiyya, sai suke fassara at-taura wato da harshen larabci ga muminai. Shine sai shugaba ya ce musu la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum, kada ku gaskata su ahlal kitabi kuma kada ku ƙaryata su. Abinda za ku ce shine kunu amanna billahi wa ma unzila ilaina, ku ce kun ba da gaskiya, mun ba da gaskiya da Allah, wa ma unzila ilaina, da abinda aka saukar zuwa gare mu min alqur'ani, shine alqur'ani. وما أنزل إلى إبراهيم أدى أبن لك سكر إذوى النبي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط، دا أبن لك سكر دا النبي إسماعيل دا النبي إسحاق دا ياقوب دكما أسباط سوني آيان النبي ياقوب. وما أوتي موسى وإيسى دا أبن لك بار النبي موسى دا النبي إيسى نا التورى دكما إنجيلا. وما أوتي النبيون من ربهم da abin da aka zo da annabawa daga Ubangijinsu, shine yace minal kutubi wal ayati, daga littattafai da kuma ayoyi shine mu'jizozi da aka ba su. La nufarriqu baina ahadin minhum, la yace ba za mu rabi tsakanin ɗaya daga cikin su ba. Fa nu'minu bi ba'din, a ce mu ba da gaskiya da shashi, wa nakfuru da bi ba'din, kuma a ce mu kafirce da shashi. Kal yahudu wan nasara, kamar yadda wannan aqidar yahudi ne da nasara. Su yahudu sun ba da gaskiya da annabi Musa, amma sun kafir cewa annabi Isa, sun kafir cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama, su ma nasara sai suka kafirce da annabi Musa, kuma suka kafirce da janabi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To kaga mu musulmai mu ne muke kan tafarki na gaskiya. Yawwa, la nufarriqu baina ahadin minhum, dukkanin wani annabi a musulunci sai ka yi imani da shi tukunna. Mun yadda da annabi Musa, mun yadda da annabi Isa, da dukkanin annabawa. Yawwa, don haka addinin musulunci shi ne addini wanda yake daidai. Wa nahnu lahu muslimun, haka nan mu masu miƙa wuya ne gare shi. Na'am, yana amanu. Yawwa, fa ina amanu ayyul yahudu wan nasara, da a ce su idan suka yi imani bi muslima amincin bihi, da kusancin abin da kuka yi imani da shi, abin da kuka ba da gaskiya da shi, su yahudu da nasara, ma'ana yadda kuka sallama wa Allah, kuka shiga cikin musulunci, su ma a ce su ba da gaskiya kamar haka. Fa kadita da su da hakika sun shiryata. Wa in tawallau, idan kuma suka ba da baya, fa anil imani bihi, gabarin imani da shi, da abin da kuka ba da gaskiya da shi fa, fa inna ma hum fi shiqaq, hakika su dahir dai suna cikin sabani tare da ku. Fa sayatfikahumullah, ya rasulullah, da sannu ubangiji zai isan maka da sharrunsu. Kaga anan alqur'ani sai bai zo da saufa ba, sai zo da cewa da sinun. Fa sayatfikahumullah, ya rasulullah, shiqaqahum, wannan sabanin da suke da sharrunsu, da sannu ubangiji zai isan ma da sharrunsu. Ma'ana tunda kaga ya zo da sa, ya nuna kenan wato abin zai zo a kusa kenan, isar da sharrin nasu a kusa kwa ba a yi. Shi ne cewa huwa sami'u li aqwalihim, ubangiji shi ne mai jin faɗinsu. Al'alimu bi ahwalihim, kuma masani bi ahwalihim, da halayensu. Wa qarkafahu iyyahum, hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa'annan ahlul kitabi, bi qatl quraizata, ta hanyar kashe su banu quraiza, wa nafyud dabir, su kuma nadir, aka kore su, wa radu jizyata alaihim, aka dora musu jizya. A kusan kuwa hakan ya faru. Kaga su banu quraiza a shekara ta 5 da hijira, bayan an dawo daga ahzab, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangi tabaraka wa ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da alfu su banu quraiza, aka je can aka rutsa su kwana da kwanaki. Daga baya suka sauka akan hukuncin Sa'ad bin Mu'adh, wanda shi kuma Sa'ad bin Mu'adh yana cikin halin jinya a yakin Ahzab, wato a yakin wato Khandaq, wato an ya samu rauni a kafarsa. Manzo Allah ya sa aje a tuhu da shi, aka tuhu da shi akan jaki. Shi Sa'ad bin Mu'adh yana zuwa suka ce to sun yadda da su hukuncin da ya gare su. Yace to ni hukuncin da nayi, inji Sa'ad bin Mu'adh, shine duk wanda ya balaga daga cikin su aka shishi, ƴaƴansu kuma da matansu kuma sun zama bayi gare mu. Aka ce to kai hukunci da hukuncin Allah, wannan shine hukuncin Allah. A tsake ko an ce an kashe Yahudi ya kai 700 a wannan lokacin, su Zubair bin al-Awwam sirna a listin gayan kafu, su kuma Banu Nadir, daman su aka fara ma isarwa tun a farko farko da suka warware alƙawarin manzon Allah, shikenan su ma aka zo aka kore su daga cikin garin Madina, su Banu Nadir. Wanda kuma dukkanin wa'annan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, ko in ce farkon shigowar Madina, sai da aka kulla sulhi da su na zaman lafiya. Yawwa, aka kulla za su zauna kan addinin su, amma babu cuta, babu cutarwa. Aka kulla alƙawari da su, suka amince, aka yi da aka, amma kuma daga baya duk suka warware alƙawarin manzon Allah. To kaga ko ba za a yarda da su ba, ba za a yarda da wannan ba. Ko a yanzu ne a ce hukuma ta wani alƙawari da kai na sirri, wanda kuma abu ne wanda yake na sirrinta, sai ka zo ka bayyana wannan alƙawarin, ka haƙince ta ala taqdiri, misali ka zo mata da abin da ya kamata kamar juyin mulki, ne hukuncin ka hukuma yanzu? Ai kika za ka yi mutum zo? Yawwa, na'am, subhanallah.
وما نحسن من الله سدرا ونحن له عابدون.
سبقت الله معنى abinda nake kansa ni imani wanda shine addinin Allah addinin manzon Allah wanda ubangiji ya runa mu a kansa to subgata Allah rini ne na Allah ma'ana imanin mu rini ne na ubangiji yawa wa rini wato shine addinin su da ubangiji ya kaji mutane a kansa wato ulizuhuri asali saboda kuma ga bayyanar wato asalin sa ala sahibihi a gurin abocin sa kasabji tusaudi kai ka ce rini dai a cikin tufafi ine kaga hadisin da yake cewa kullu maulidin yuladu ala alislam illa anna abwahu yuhawdanihi aw yujassimanihi dukkanin wani maulidi abin haihuwa ana haifar sa ne akan fitara rini na musulunci da wannan rinin yake zuwa sai dai iyayensa in bai yahude ne su mai da shi bai yahude in kuma nasara ne su mai da shi nasara in kuma majusa ne su mai da shi ba majusa wa man ahsana minallahi subga ay la ahada ahsana minallahi subgatan ay babu daya wato mafi kyawu rini kamar ubangiji wa nahnu lahu abidun mu masu bauta ne lahu ga ubangiji na'am
وَلَتُحَاجُّونَنَا بِاللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
قال اليهود للمسلمين سو يهود suka ce wa musulmai nanu ahadul kitabi al-awwali ay mule mu abuta littafi na farko dan haka alƙiblar mu wujahan mu ta fita ku dadewa in ji su yahudu suke fada dan haka wasu suke cewa wai babu annabta suke rai cewa wai a cikin larabawa yawa wai da a ce za a saukar da wani annabi suke fada wai da daga cikin su zai sauka to shine sai wannan aya ta sauka Allah ya ce kul ka ga musu ya rasulullah atuhajunana fillahi yanzu kwa dinga jayayya da mu ku dinga husuma da mu a cikin sha'anin Ubangiji an istafa nabiyyan min al-arabi saboda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zabi annabinsa sallallahu alaihi wasallama daga cikin larabawa wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin ubangijinmu ne kuma ubangijinku falahu an yastaki min ibadihi ma yasha'u saboda haka shi yake da ikon ya zabi wanda yaso a cikin ibayensa wala na amaluna dan haka ayyukanmu ya tabbata gare mu nujaba jihaza asaka mana akan ayyukanmu walakum amalukum kuma ayyukanku ya tabbata gare ku tujazo na jihada za a saka muku da ita dan haka wannan ba abu ne wanda yake bako ko mafi nisa ubangiji tabaraka ta'ala bisa ga cancanta ayyukanmu wato yazo mana da abin da yake na baiwarsa ya fitar da shi daga gare mu wana hada da ku muhdisun mu masu tsantsanta bauta ne masu tsantsanta addinin da ku zuwa gare shi na'am
am yaquluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wa nasta'ina min ibrahima wa ismaila ula a'lamu 'an Allah
am taquluna bilya'i wattaibu kuma am yaquluna inna ibrahima wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara bari de ku ahadul kitabu kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq da yaqub da asbab ya'an annabi yaqub kuna cewa sun kasance yahudi ne ko nasara kul kaga musu ya rasulullah a antum a'lamu am Allah yanzu ku ne kuka sani ku ne mafi sani ko kuma Allah ne mafi sani yawa ai Allahu a'lamu Allah shine mafi sani wa qad barra'a minhuma ibrahim kuma annabi ibrahim ya kubuta daga gare su ya kubutar da annabi ibrahim daga gare su yawa shine yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ai ya fada can annabi ibrahim bai zama yahudi ba kuma bai zama ba nasari ba wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu minallah ai babu mafi zalunci da kamar wanda ya koye wa mutane wani ilimi shine shahadatan wani ilimi indahu a gurin sa ka'inatin minallah wanda wannan ilimin daga Allah yake sune yahudu wanda ga sunan a cikin littafin su sun ga siffar manzon Allah sun ga komai na shugaba sallallahu alaihi wasallam ba abinda ba su gani ba amma sun suka koyi shi shi sa zaka ga a shekara ta 6 da hijira lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya dinga turawa da wasiqu zuwa ga sarakunan duniya kaga shi hirqalu da aka aika masa wasiqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta wasiqar manzon Allah ai abin da yace eh tabbas na san daman zai bayyana yace amma ban zaci daga cikin ku yake ba har yake tamba yake cewa shin larabawa suna yin shayi ne shi hirqalu sarkin rumawa suna yin shayi ne sai aka ce eh to an san dai yahudi su suke yin shayi aka ce to zan kai dade ka aika mu ji aka kashe yahuda mana to daga baya shi wanda ya tode wasiqar manzon Allah sai yace aje abci balarabi ne yace abincike shi a ga mai shayi ne ko ba mai shayi ba aka bincike sai aka ga shi kenan mutum ne mai shayi sai yace aka shi kenan wannan shine annabin karshen zamani lokacin bayyana tsayayi sun gani a littafin su hatta cewa manzon Allah zai bayyana a cikin kabilar da suke yin shayi duwan dukkan manzon Allah ya zo a cikin littafin su amma kuma da suka ji sai suka danne suka binne suka koyi wanda hirqal yayi nufin ma zai musulunta din yawa yayi nufin zai musulunta kuma sa'anin mulkin sa kuma Allah kuma shi ya bawa kansa kuma Allah ya dashi dan yayi nufin zai musulunta yasa aka tara su ahlul kitabu a cikin kamar wato fadar sa yace bana shi mun shiko da abin da yake na rabauta ba da tsira yace kubuwan nan annabi suka taso masa uwa za su cinye shi da ya ga dai alamun kamar za su faɗi shi sai ya ce a dama na dan raba addinin ku nan ga kuna nan akan addinin ku na'am to shine ya ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai zamo mara makani da abin da suke aikatawa ba na'am
inna ummatun qad khalat la ma tasabat wa la kum ma tasabatun wa la tus'aluna amma kanu ya'malun
tilka ummatun ai wa'annan annabawa da aka ambata al'umma ce kada halatu wanda suka wuce laha ma kasabatu walakum ma kasabtum abinda suka aikata ya tabbata gare su kuma abinda ku aikata ya tabbata gare su wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye su daga abinda kuke aikatawa ba na'am سيقول السفهاء من الناس دسنوا وإن دسك السفهاء وآي الجهال jahilai sune wawaye minan nasi daga cikin mutane sune yahudu da kuma musharakai da sannu za su ce ma wallahu ai ayyu shay'in sarafa nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina an qiblatuhum allati kanu alaiha wani abu ne ya juyar da shugaba sallallahu alaihi wasallama daga mu'minai daga alqiblatu wadda suke akanta ta farko shine ala istiqbali hafis salati wa hiya baitul maqdis shine alqibla ta farko da suke duba ita ce baitul maqdis wato wannan ya sauka ne kamar da yazo a cikin hadisin barawu dan azim a wajen imam al-bukhari lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya dinga kallon baitul maqdis a wajen sallah ta zama nan ce alqibla da ka sai da aka samu kamar wata 17 ko kuma wata 16 manzo Allah yana kallon baitul maqdisi a matsayin nan ne alqibla to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kullun yana so ubangiji ya saukan masa da aya da za a umarce shi da ya koma alqibla ita ce Ka'aba to bayan wannan aya ta sauka to shine sai su wato ubangiji yake cewa da sanni yahudi da mushrike za su ce to me yaji yadda su gabar alqiblar su wanda suke kanta ita ce baitul maqdis kaga nan wajen akwai labari da gaibu da alqur'ani yayi abu ne wanda yake bai faru ba kuma alqur'ani ya zo ya bada labari akan sa kuma din haka aka yi din sai daga baya kuma su suka dinga to me yaji yadda su akan alqiblar su wanda da suke akan ta shine Allah ya ce qul ka ga musu ya rasulullah lillahi al-mashruq wa al-maghrib ai dukkanin wasu juhohi na Allah ne shine da mahudan rana da na fadar rana ai din na Allah ne fa ya amuru bitawajjihi ila ayi jihatin sha'a la itraba alayhi Allah shi yake da ikon ya umarni akan kowace alqibla ma a fuskanta ba wanda zai mai itrabi duk inda ya duya yace ya zama alqibla shi kenan ya haji manya sha'u ubangiji yana shiryatar da wanda ya so shiryarsa ila siratul mustaqim zuwa ta farki wanda yake madaidaici na'am
wa kadhalika ja'alnakum ummatan wa taqallidukum shimala 'alannasi wa yaquluna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha
وكذلك اي كما هديناكم اليه جعلناكم امه وسطا ubangiji yake cewa kamar yadda muka shiryatar da ku zuwa gare shi haka nan muka sanya ku ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ummatan wasata muka sanya ku al'umma wadda take mafificiya shine sai yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas litakunu shahada 'alan nas domin ku zamo masu yin shaida akan mutane ranar alkiyama shine akan al'ummatan da suka gabata ku zamo masu shaida akan su yawmal qiyamati anna rusulahu ballagadhum ku musu shaida cewa ma'aikan su isan musu da sakon Allah wa yakunu rasul alaikum shahida sannan shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamo mai shaida akan ku annahu ballagakum cewa ya isan muku da sakon Allah kalmun lamari na Allah tucan annabawa irin su annabi Nuhu da sauransu alaihimus salam al'umar annabi Musa mu yi musu shaida cewa sun isa da sakon Allah shi kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama saboda kafetar su a gurin Allah shi wani da isa mai shaida ba sai dai shi yau kansa shaida shine kaga yazo a cikin hadisin Bukhari akan wannan ayati cewa du'anuhu yawmal qiyamati za a zo da annabi Nuhu ya ran al-qiyama ubangiji ya kira shi ya ce labbaika wa sa'alika ya rabbi hal ballagta shin abinda mukin ji Allah ce masa ka isar da sako sai ce ya ubangiji na isar sai a kira al'umma annabi Nuhu sai a ce hal ballagakum shin Nuhu ya isar muku sai yakuluna ma atana min nadhiru mu ba wani ne aice da yazo mana to sun ga tashin hankali wani ba wanda yazo mana yazo yace mu bauta wa Allah to shi kenan sai a ce annabi Nuhu man ya shahada laka waye shi da ka a cikin cewa ka isar da sako sai yace sayyidina rasulullahi wa ummatuhu al'umma annabi mana za su yi min shida to shine nan fadin Allah da yake cewa litakunu shahada 'alan nas domin ku zamo shaida akan su mutane suna al'ummatan da suka gabata na annabawa wai kunu rasulu alaikum shahida shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya kafa shaida a kansa cewa ya isar da sakon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma ja'alna al-qiblatal lati kunta alaiha ba mu sanya al-qibla gare ka wanda kake kanta a yanzu ba allati kunta alaiha wanda kake kanta a farko ita ce Ka'aba domin shugaba sallallahu alaihi wasallama wato wa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli ilaiha madalla kasance yana dubanta wajen sallah falamma hajara umar bil istiqbal baitul maqdisi farko manzo Allah yana duban Ka'aba ne to daga baya kuma sai aka umarce shi da ya juya dinga duban baitul maqdisi dan ko wannan zai sa a tattaro kan su yahudu ko zuwa su kwadayin musulunci ganin ana duba zuwa ga al-qiblar su to daga baya an samu wata shida wata 16 ko wata 17 kuma ubangiji tabaraka wataala sai umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya koma a dinga duban Ka'aba ta zama ita ce al-qibla shine yace illa lina alama man yattabi'ur rasula sai dan mu bayyanar da wanda zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fayusaddiquhu ya gazgata shi min manyan qalbu ala haqibai daga wanda kuma zai jiyo akan digadigansa ma'ana yarju'u ilal kufri wanda zai jiyo zuwa kafirci shakkan fiddini don kokonto a cikin addini wa zannan annabi sallallahu alaihi wasallama don kuma zatan da take yi saboda ubangiji sai ya jarrabe su za su ga uwa ana zuwa da abu kamar narkitawa a dubunan wanda an ce da farko ana duban baitul maqdisi kuma aka dawo ana duba zuwa ga ita Ka'aba na'am wa in cewa lamarin da sha'anin kanat lakadiratu ita juya wannan zuwa ga baitul maqdisi wato abu ne wanda yake mai wahala gare su illa alal ladina hadalla sai dai ko akan wayannan wanda ubangiji ya shiryatar da su ubangiji ya shirye su wama kana allahu liyabi'a imanakum ubangiji bai zamu yana tozartar da sallar ku ba anan wajen ya ce wama kana allahu liyabi'a imanakum saboda wannan ayat ta sauka ne bayan an yi umarni da a dinga duban Ka'aba to sai sahabbai suke tambayar shugaba sallallahu alaihi wasallama to yanzu ya waɗanda suka mutu su kuma sallar a farkon musulunci wanda su kuma sallar da suke gabaki dai ba su duba zuwa Ka'aba ba fa su baitul maqdis suke duba to sai wannan aya ta sauka wama kana lallu yadi imanukum ubangiji bai zama yana tozotar da sallar ku ba ai salatukum ila baitul maqdis sallar da kuke kuna duban zuwa baitul maqdis nan wajen kaga sai ya ambaci imani amma kuma yana nufin sallah saboda ni saboda imani baya cika sai da sallah shi yasa sai ya ambaci imani amma kuma sallah ake nufi a wajen inna Allah haqiqa ubangiji binnas larhufur rahim mai tusayawa ne mai jin kai ne ga mutane su ne mu'minai na'am نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة يا رسول الله منا غنن جدويا ورفسكك في جهة السماء أجسن جهة السماء وتكنا من سورار وحي يزوما ومني دقى الله يزوما باستقبال الكعبتي أكن وتكدن قدوبا على قبلة وكان يوجد ذلك domin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana san haka la'annaha qiblatu ibrahim domin sai al-qibla annabi ibrahim ce kuma a juyar a dinga kallon al-qibla annabi ibrahim Ka'aba wannan zai fi jawo wato su yahudu su larabawa kai zuwa ga musulunci to sai Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tarbaha wallahi ya rasulullah za mu juyar da kai wato al-qibla tarbaha tujubbaha wadda kace santa al-qiblar da kace so mu juyar da kai to za mu juyar da kai zuwa ga wannan al-qibla kaga anan wajen wato yana da fuso da girman shugaba sallallahu alaihi wasallama sanan ne zaka fahimci cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala wato irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so haka Allah yake yi kaga sai yace falal waliyannaka qiblatan tarbaha abin da zai da tabbatar ma da wannan shine kaga hadisin da muslim ya fitar hadisin abu dalha yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa gare mu wal busharati wajhihi yake yana farin ciki ga farin ciki yana bayyana a fuskarsa faqala sai yace atanil malaku yace wani malaika ne ya zo mu faqala ya muhammad amma yurdika yanzu ba za ka gamsu ba ba za ka so ba ba zai yarda da kai ba Allah ya salli alayka ahadin illa sallaita alayhi ashara Allah ya ce duk wanda ya ma salati dai zan masa goma kaga kamar ana so manzon Allah ya yarda da haka tukunna shi yasa kullum muke faɗa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala zaka ga hatta a cikin al'amurka sai ga nufufi suna nunawa ubangiji yana yi ma saboda annabi ko kuma yana yi dan yardar manzon Allah shine kaga hadisin sai dan Aisha wanda za ka ga shugaba sallallahu take cewa shugaba sallallahu lokacin da wannan aya ta sauka turji man ta sha'u min hunna wata ubi ila yake man ta sha'u sai ta ce ya rasulullah ma ara rabbaka illa yusariku fi hawaka sai ce ya rasulullah ina ganin ubangijin nan naka wato garaje yake cikin abin da kake so irin yadda kake so haka yake ko kuma kaji a cikin hadis Imam al-Bukhari madalla ina cewa inna allaha tajawaza li an ummati ma waswasat suduruha ubangiji yana yin rangwame yewa al'umma rangwame li saboda ni abinda dukkanin wato kiradan suke musu wasu wasi to Allah sai musu rangwame li saboda ni inji annabi saboda annabi to haka kuma za ga in dai muminai ne to za ga su ma suna yi saboda annabi saboda as-salaf salih sahabban manzon Allah za ga aikin su su ma suna yi saboda annabi ne saboda ayi saboda annabi shine yi saboda Allah shine sanda aka dawo daga Hunaynu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban sa bayan cewa su Hawazin wasu daga ciki sun tuba sun dawo suke nemi afuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce to shikenan a cikin ganimar ku dukiyarku ko kuma dabbobi za a dawo muku ko jama'a ku da aka kama za a jawo muku da ɗaya daga ciki manzo Allah sai tattara sahabban sa yana gaya musu a cikin nassin hadisin Bukhari sai suka ce tayyabna zalika li rasulillahi lahum mun halatta musu haka din mun yadda zamu ba su li rasulillahi ay li ajli rasulillahi saboda annabi suka ce saboda manzon Allah mun halatta musu kuma za ka ga sahabbai su da yawa suna kawo hadiya gurin manzon Allah dan ne dan neman yardar annabi shine kanan nasu ya taharrauna da hadaya hu ayyama aishata yabtaduna bizalika marbatu rasulullahi sahabbai sun kasance suna kawo hadiya gurin manzon Allah dan ne dan su nemi yardar annabi kai ma duk abin da zaka yi ko zaka bada sadaka ko zaka wani alheri ni dan neman yardar manzon Allah yi saboda annabi shine hakikar yi saboda Allah wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu haka ubangiji ya faɗa in kanu mu'minina yawa shine zaka ga wato su can salaf wato ba sa radi tsakanin yin aiki saboda Allah ko saboda annabi yi saboda annabi shine yi saboda Allah yi saboda Allah yi saboda shine saboda annabi yanzu baka ga wani Ka'ab bin Malik ba lokacin da aka rubu tuban sa da yazo ne yace cewa yace inna min taubati an anhala mali sadaqatin illallahi wa rasulihi ni tuban da zan yi wa Allah ga baki ɗayan zuciyata ban bayar da ita sadaqa gurin Allah da manzon Allah shi sa ɗan uwa mu tsaya mu dinga kula akan wato girman lamarin Annabi yadda Allah yake girmama manzon Allah mu ma mu kai mu kaburi girmama Annabi yi saboda Annabi shine haƙiƙar yi saboda Allah na'am to mu ce shine ji falal waliyannaka qiblatan tarbaha da sannan za mu biyar da kai alqiblat da za ka suta shine ka gamsu da ita wallu wajhaka dan haka ku juyar da fuskarka shaddar al-masjid al-haram wadan jahar masallaci mai alfarma ayyul ka'abata shine ka'aba yawa to daga nan kuma shikenan ka'aba ta zama ita ce alqibla wa haythu ma kuntum duk a inda kuke wannan kuma ana kitaba ne ga su al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu kenan duk a inda kuke tawallu wujuhakum fi salati shaddarahu ku juyar da fuskarku fi salati a cikin sallah shaddarahu wajen jahar masallaci ne alfarma shi sa ba wai saitin ka'abar ake so ba jahar ake bukata shaddarahu jahatta saboda shi sa za ga in ka je maka za ga cewa ita ake yi ana kallon jihar yanzu mu nan ita gabas ba ita ce alqibla ba a ba ita ce alqibla ba alqiblan mu dai tana gabas shi yasa kaga in ka duba hadisin na sayyidina Umar kaga yake cewa lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina kaga cewa yake ma bainal mashriqi wal magharibi qiblatun tsakanin mahudar rana da mafadar rana to nan ne alqibla jihar jihar kudu kenan tunda su Madina kaga alqiblan su ba gaba suke kallo ba su Madina kudu ake kallo duk wanda ya je Madina in yana sallah kudu yake kallo shi yasa gabas ba ita ce alqibla ba ka'aba ita ce alqibla wanda kuma kamar yadda muka dani bayani jiya ita ka'aba shine farkon gurin da aka ajiye shi a nan duniya a nan kasa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda kuma a can almalul ala a sama inda yake alqibla shine albaytul ma'mur kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka shine wanda kullum mala'iku 70 wato suke kewaye shi in sun fita to ba za su kuma dawowa ba su yi su shigo wani sirri ne na Allah a wajen to lokacin da za a saukar da annabi Adamu bayan an saukar da shi sai aka sauko da ita kuma wato wannan bijire na Ka'aba aka ajiye shi a nan inda yake shi mahallin Ubangiji ya umarci mala'iku da su gina ita Ka'aba su suka shata wajen suka gina wannan waje wanda an ce kusan su 40 shi annabi Adamu yana tuwa daga kasar Hindu a ƙasa yana zuwa yana dawafi nan Ka'aba wanda daga baya bayan nan kuma shi su ɗansa ya zo gina ita Ka'aba daga nan ne kuma sanda aka zo aka yi ruwan tufan ya zo shanye duniya an ce shi bigiran Ubangiji ta sashin malamai sun ce Ubangiji ya ɗauki shi bigiran shi wannan gurin wanda shi kuma dutsen Al-Hajar Al-Aswad aka ajiye shi a nan Jabal Abi Ubay bayan tufana ya tafi ne kuma tufana ya tafi daga baya annabi Ibrahim ya zo gina ta da shi da annabi Isma'il wanda muka bayani jiya ko wanda suna gina suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wanda daga nan ne kuma wato amalikawa kuma suka saki ginin ita Ka'aba daga nan kuma sai Qusayyu kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zo ya gina ta daga nan kuma sai ginin Quraishawa wanda lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 35 aka zo aka jaddada ginin Ka'aba wanda lokacin da annabi Ibrahim ya gina ta annabi Ibrahim ya gina ta ne akan wazir ko Ibrahim al-Qawaid min al-Baiti akan harshashi wanda hatta nan hijiri Isma'il yana daga cikin Ka'aba ya shigar da shi daga baya Quraish da za su zo za su gina lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 35 su kuma sai suka gina sai suka fitar da shi hijiri Isma'il abinda ake so shazarwa daga ciki wanda shi ne gini na takwas da aka yi mata to daga baya lokacin Abdullahi bin Zubair da ya ji hadisi daga Sayyida Aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula qaumika ahadithu ahaduhum bil jahiliyyati nabaqartil ka'abata manzo Allah yana cewa da ba dan mutanen ki Quraisha ba su dade da rubuwa da musulunci ba da na warware Ka'aba na kwance ta mai da ita irin ginin da annabi Ibrahim yayi shine a shigar da wannan hijirin Isma'ila ciki su kuma Quraisha da suka zo da suke jinin su sai bu shigar da wannan ciki ba, kuma a wancan ginin akwai kofofi guda biyu. To wanda shi Abdullahi bin Zubair da ya ji wannan hadisin gurin Sayyida Aisha shi ne abin da ya ɗauke shi sai ya sace ginin Ka'aba, sai ya mai da ita akan ƙawa'id Ibrahim. To wanda daga baya ne kuma zuwan Hajjaj ɗan Yusuf, bayan abin da ya faru ya faru, wanda har suka rushe wani yanki na jikin Ka'aba, to suka sace gininta, shi ne suka mata gini wanda har yanzu shi ne. Yawwa, to amma nan wani Allah ita Ka'aba ita ce al-Qibla, wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dinga dubanta, wanda kuma duk al'umma musulmi wannan ce al-Qibla. Yawwa, na'am. Shi ne ce fawallu wujuhakum, ku juyar da fuskokinku fi salati, a cikin sallah shaqarahu wajin jahar masallaci ne alfarma. Wa innal ladina utul kitaba, haqiqa wannan da aka baiwa littafi, layalamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wallahi sun san cewa shi juya wannan da aka yi izuwa ga ita Ka'aba wato abu ne wanda yake matabbaci min rabbihim, daga Ubangijinsu. Lima fi kutubihim min na'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min annahu yatahawwalu ilayha, saboda abin da yazo a cikin littafansu daga siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama zai juya ya dinga fuskantar ita Ka'aba, duk sun ga haka. Wa mallahu bigafilin amma ya'malun, ko amma ta'malun, Ubangiji bai zama marafkani daga abin da kuke aikatawa ba. Na'am.
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من كل آية ما تبعوا قبلتك wallahi da a ce za ka zo wa'annan da aka baiwa littafi bi kulli ayatin, da dukkanin wata shaida ala sidqika akan gaskiyar ka fi amal qiblati, a cikin sha'anin al-qibla ma tabi'u qiblataka, yace wallahi ba za ka bari qiblarka ba kawai wannan dan taurin kai gare su. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kai kuma ba mai bin al-qiblarsu bane, kamar nan kaga an yanke kauna ga burin imaninsu kenan. Wa ma ba'aduhum bitabi qiblata ba'd, haka nan shashinsu ba ne bin alqiblar shashi bane, su ne ay yahudu qiblatan nasara wa bil akasi, su yahudu ba za su bi alqiblar nasara ba, su ma nasara ba za su fita yahudu ba, wanda su yahudu alqiblar su ita ce albaitul maqdisi, nan ne alqiblar su. Su kuma nasara mahudan rana, abinda yasa suka riƙe mahudan rana ta zama alƙiblarsu, akwai wanda ka cikin can shugabanninsu bayan an ɗauke annabi Isa zuwa sama, sai zo musu yake ce musu ai ya haɗu da annabi Isa alayhi salam, shi kenan ya gaya musu cewa a cikin kowane lokaci akwai gaisuwarsa da take towowa, ko daga mashirƙi ne aka dai shirya musu maganganu. To daga nan ne sai ga shi sa ba ga duk inda nasara su, sai ga rana za ta fito sai da sun je sun tare ta, nan su ita suka ɗauka alƙiblarsu. Su kuma yahudu baitul maqdisi, to musulunci ya zo ya mai da alƙibla zuwa ga Makka. Na'am. Shi ne wama ba'adu bi tabi'i qiblata ba'd wala in ittaba'ata ahwa'ahum, da a ce za ka bi soyoyin zuciyarsu, allati yad'unaka ilayha, wanda suke kiranka zuwa gare ta, min ba'd ma ja'aka min al-ilmi, babin bayan abin da yazo maka na ilimi, innaka idhal lamina az-zalimina, ayyan nazir ka zamu daga cikin az-zalimai. Wannan ana nufin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, amma wanda ake hidaba ana hidaba da annabi ne, maza Allah yana ga manzon Allah, amma wal murad ummatuhu. Na'am. Allazina atainahumul kitaba, kabiya shi allazina atainahumul kitaba, su ne wa'annan da aka ba wa littafi ya'rifunahu, sun san manzon Allah, kama ya'rifuna abna'ahum, kamar yadda suka san ƴaƴansu, jina'ati da siffarsa fi kutubihim, a cikin littattafansu, haka sun san manzon Allah, sun fahimci annabi, sun san annabi sosai, shine Abdullah bin Salam yake ga Sayyidina Umar yake cewa na san manzon Allah fiye da yadda na san dana saboda dan sa ta iya yiwa ba nasa bane amma shi ko manzon Allah siffarsa ga baki dai ta zo musu ne daga Allah ko hatta garin da manzon Allah zai sauka duk sai da aka bada bayanin sa hatta sahabban sa kwaya hudun da mafi fita a cikin littafin sai da aka faɗi bayanin su komai sai da aka faɗa shine Allah yake ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah kuma yadda suka san ƴaƴayen su shine kaga nake faɗa wato a hadisi na Bukhari da lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ai kaga Abdullah bin Salam da yazo ya tambayi manzon Allah yake cewa zan tambaye ka akan wasu tambayoyi wanda ba an da ya san wannan in ba annabi ba yake cewa ma awwal ashratus sa'a menene farkon alamar tashin alkiyama sannan menene farkon garar da za a fara yi wa ƴan aljanna sannan me yake sa yaro wata ran yake kama da bangaren babansa wata ran kuma ba yake kama da bangaren wato dangin babarsa kaga manzo Allah ya ce ahbar ni jibril bihin na anifan da jibril ya zo ba ni labari yace amma awwal farkon alamar tashin alkiyama yace wata wuta ce da za ta koro al'umma daga gabacin duniya ila magharibi zuwa mahudar rana yace na biyu kuma Allahu alam wata irin wuta ce Allah shi ya bauka sa sani yace na biyu kuma farkon abin da za a fara sauka in aljanna da shi yace ziyadatu kabadu hutun wani tozo ne akan hantar kifi yace shi kuma abin da ya sa yaro wata ne kama da dangin babansa ko dangin babarsa ya ce za su sabaka ma'ur rajul ma'al mar'ati naza'a wai za su sabaka ma'al mar'ati naza'at kaga sai saboda ya tabbatar ba wanda ya san wannan in ba annabin Allah ba yadda kaga lokacin zuwan Salman al-Farisi Madina ai kaga daga cikin abin da shi wancan ahli kitabi ya ga masa a can garinsu daga cikin sufofin manzo Allah ya ce akwai hatimun nubuwata a bayansa kuma baya karɓar sadaka sun gani altafansu kaga da ya zo Madina ya zo samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Quba sai ya zo da kamar dabino sai ya ce wannan gashi sadaka ne sai ya ga manzo Allah ya ɗauko wannan sadaka ya ajiye wa sahabbansa ya ce ku ci da ya kuma zuwa rana ta biyu sai ya ce wannan hadiya ne sai ya ga manzo Allah ya ci da ya kuma zuwa zai daɗa jarraba ɗaya alamar da yake so ya gani sai ya zo sai ya tara an yi wata janaza a nan Madina manzo Allah ya fito za a tafi wannan janazar sai dinga biyowa bayan manzon Allah to ka san shugaba yana gani ta baya yana gani ta gaba yace manzo Allah ko sai gyara masa mayafinsa ta baya sai ya ga wannan khatimun nubuwati tun daga nan Sulaiman sai ya rude kuma ya tabbata cewa ya sadu da muradinsa to dan haka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴayensu wa inna fariqan minhum sai dai haƙiƙa wasu jama'a daga cikin su la yaktumuna al-haqqa wallahi suna koyi sufar annabi ita ce haƙƙo din wa hum ya'lamun alhalin sun sani sun san sufar manzon Allah ne sun san wannan annabin da ake ga musu ne zai zo amma kuma sun ci rufe sufofinsa alhamdulillah الحمد لله.